Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 10 ga watan Nuwamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wani rahoto ya bayyana da irin cin zarafin mata da aka yi a Habasha. Dan jaridar nan ba Amurka na fuskantar karin wasu tuhume-tuhume a Myanmar. Haka zalika za a ji cewar Malala Yousafzai ta zama amarya.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotu a birnin Abuja ta sake dage tauraron shari'ar madugun ƴan kungiyar IPOB Nnamdi Kanu zuwa watan Janairun shekarar 2022 sakamakon yadda tawagar lauyoyinsu suka fice daga kotun bisa dalilin kin barin wasu su shiga kotun. To ko me masana harkokin shari'a ke cewa game da batun?
Kowace ƙasa tana da tsarin dokokinta. Gana fice wasu idan aka zo ana shari'a ko kuka zo kuka fice wannan ra'ayin su ne. Abin da ya kamata ayi ita kotun nan wurin shine sai ta saurari hurumin waɗanda suke su sun zauna ba su fita ba. Me ya buƙatun su kotu sai ta ansa buƙatun su.
Barista mai nasara kogo kenan. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji tattaunawar da wakilin muryar Amurka yayi da barista Zanna Mustafa, ɗaya daga cikin mutane 10 da gidan talabijin ɗin CNN na ƙasa da ƙasa ya zaɓa a matsayin waɗanda suka taka rawar gani a fannin ayyukan jan ƙai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum barkanku da wannan lokacin. Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da ƙarfin bindiga da kuma ƙwace musu dukiyoyi. Wani sabon rahoto da Amnesty International ta fitar ya ba da cikakken bayani game da mummunan hare-hare da ake zargi an kai a Nefas Mowech da ke arewacin yankin Amhara ta Habasha a tsakiyar watan Agusta. Ta hanyar tattaunawa da mata 16, ƙungiyar kare haƙƙi da ke da shalkwata a Birtaniya ta yi bayani kan yadda aka yi fyaɗe na mutane da yawa, fashi da cin zarafin jiki da kuma na baki. Rahoton kuma ya ce mayakan ƙungiyar 'yan tawayen Tigray ko kuma 'yan ta'adda na TPLF sun kwashe kayan jama'a tare da lalata cibiyoyin kiwon lafiya a garin. Wasu daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu da suka yi magana da ƙungiyar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ba da bayanin yadda aka yi amfani da ɓatanci na ƙabilanci da kuma mummunan hare-hare. A wasu lokuta mata sun ce an ci zarafinsu kuma an yi musu fyaɗe a gaban 'ya'yansu. Amnesty ta yi kira ga kwamandojin ƙungiyar ta TPLF da su binciki laifukan da ake zarginsu da kuma kawar da duk masu aikata laifin daga rundunarsu. Shedin da muka ji daga bakin waɗanda suka tsira sun bayyana muna ayyukan da mayakan na TPLF suke yi wanda suka kai ga laifukan yaƙi da kuma yiwuwar cin zarafin bil'adama, in ji Agnet Kalmad, Sakatare General na Amnesty International. Sun sabawa bil'adama da kuma ɗiyaucin ɗan adam. Sai dai kuma shugabannin ƙungiyar ta TPLF sun yi watsi da rahoton. Mai magana da yawunta Getchwell Reda ya wallafa a shafinsa na Twitter jiya Talata kafin a fitar da rahoton, yana mai cewa an yi shi ne da nufin nuna rashin son kai ta hanyar raba laifi tsakanin ɓangarorin biyu. Wani ɗan jaridar Amurka da yanzu haka yake tsare a ƙasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban, yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma na tada zaune tsaye a yau Talata a wata kotun Yongan a cewar lauyansa. Danny Fenster, babban editan mujallar labarai ta yanar gizo ta Frontier Myanmar, yana tsare tun a ranar 24 ga watan Mayu, lokacin da aka kama shi a filin jirgin sama na Yongan kafin ya hau jirgi zuwa kasar Amurka. Da farko an tuhume shi da tunzura jama'a bisa zargin yaɗa labaran ƙarya ko kuma masu tada hankali. An tuhumi Fenster da laifin karya dokar kungiyar haram na zamanin mulkin mallaka saboda zargin tuntubar 'yan adawa da gwamnatin mulkin soji ke ganin ba su dace ba da kuma keta dokokin shige da fice. Ƙungiyoyin fafutuka sun ce an yi amfani da dokar ƙungiyoyi da ba bisa ka'ida ba wajen kame masu fafutukar siyasa ba bisa ka'ida ba a shekara ta 1990, kuma a halin yanzu gwamnatin mulkin soji ce ke aiwatar da ita. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Malala Yousafzai, wadda ta lashe lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel da 'yan Taliban na Pakistan suka harba saboda fafutukar neman ilimin 'ya'ya mata, ta yi aure a jiya Talata a wani ƙaramin biki da aka yi a birnin Birmingham na tsakiyar birnin Ingila, kamar yadda ta sanar a shafin ta na sada zumunta.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya, babbar kotun tarayya da ke birnin Abuja ta sake ɗage sauraron shari'ar shugaban haramtacciyar ƙungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra Nnamdi Kanu zuwa ranar 19 ga watan Janairu na shekarar 2022 sakamakon yadda tawagar lauyoyinsa suka fice daga kotu bisa dalilin ƙin barin wasunsu shiga cikin kotun da jami'an tsaro suka yi. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton.
Kanu, wanda aka shigar da shi cikin kotu da misalin karfe 10 saura wasu 'yan mintuna na safiyar yau, jim kadan bayan ayyana fara zaman sauraron ƙararsa, yayi alawadai da abin da jami'an tsaro suka yi na rashin barin wasu lauyoyinsa, musamman Bruce Fein, wanda ya zo Najeriya daga ƙasar Amurka don shaida yadda za a gudanar da shari'arsa. A wani bangare kuwa, ƙungiyar One Najeriya da ke rajin ganin ƙasar ta ci gaba da zama tsintsiya ɗaya maɗaurinki ɗaya ƙarƙashin jagorancin Muhammad Sale ta gudanar da tattaki zuwa dandalin Unity.
Makasudin tattakinmu zuwa nan Unity Fountain yau magana ne guda wanda duka kowa ɗan ƙasa ya sani, maganan Nnamdi Kanu da IPOB da suke nan. Wasu tsirarun mutane sun zo suna fitowa suna raina wa gwamnatin ƙasa hankali, suna cewa wai ba wani abu ba ma a sake shi, suna yi wa gwamnatin ƙasa barazana. To mu kuma mun zo mun tsaya a nan sai mun tabbata da cewa an masa hukuncin da ya dace a kan shi. Mu ma bam yadda ba, ƙasarmu ba zu bane. Kuma duk wani wanda yake zuwa kotun nan yau yake cewa wai ya zo bin shi kadi, ya zo ya raka shi, ya zo ya tabbatar da cewa an sake shi ko suna roƙon a sake shi, su ma a kama su saboda suna da hannu, abinda Bature yake kira accomplice.
A bisa matakin kotu na ɗage sauraron shari'ar Kanu da kuma ficewar tawagar lauyoyinsa daga kotu, barista mai nasara Kogo ya ce
kowace ƙasa tana da tsarin dokokinta. Gana ficewarsu idan aka zo ana shari'a ko kuka zo kuka fice, wannan ra'ayinsu ne. To abin da ya kamata a yi ta kotu nan wurin shine sai ta saurari ko domin waɗanda suke su sun zauna ba su fita ba, meye buƙatunsu, kotu sai ta ansa buƙatunsu. Bayan nan shi tsarin shari'ar mu sashi na 230 har zuwa na 304 da sashi na 19 sakin sashi na 1 zuwa na 5 na tsarin mulkin Najeriya an fayyace gaba ɗaya duk wannan takaddama da ake yi akan wannan ta yanda ake bayani duka yanda tsare-tsaren harkokin shari'a mu yake tafiya a Najeriya. Saboda haka kotu ta yi daidai, kuma wannan rana da ta daga dama ce ko hurumi ne aka ba su na ƙarshe na su zo su iya kare zarge-zarge da ake da shi akan shi wannan da ake zargi da ta'addanci da sauran manyan muyagun laifuka wanda ya tafka a Najeriya. Sai mu jira ranar mu ga abin da zai faru. Magana kuma cewa shi wancan ya zo ne don ya shaida shari'a, kowa na iya zuwa gaban kotu ya zauna ya yi kallo. Saboda haka in zai iya bin ka'idojin kotu ba wani laifi bane ba, amma dai kila akwai dalilai masu ƙwari yi da ya shafi tsaro kotu tana da ita dalilanta waɗanda intel aka rai da su tana da hurumi da za ta iya hana wani
gwamnatin Najeriya da yana tuhumar Nnamdi Kanu da wasu laifuffuka ciki har da cin amanar ƙasa da yin amfani da gidan rediyon Biafra wajen harzuka magoya bayan sa su dauki makami kamar yadda ministan shari'a ya bayyana a baya Lima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jami'an fadar White House suna ran gadin duniyar rajin samar da ci gaba kuma sun leka sassan duniya da dama don gano ayyuka kusan 50 da suka mayar da hankali kan batutuwa kamar yanayi, kiwon lafiya, fasahar zamani da daidaiton jinsi. Dalif Sine, mataimaki mai baiwa shugaban kasar Amurka shawara harkokin tattalin arzikin kasa da kasa, ya kammala ran gadi a yammacin Afirka kwanan nan, inda ya ziyarci Ghana da Senegal a wani bangare na shirin shugaban Amurka Joe Biden na Build Back Better World, wanda aka fi sani da B3W. Biden ya kaddamar da shirin ne a lokacin taron G7 na watan Yuli da nufin samar da haɗin gwiwar samar da ababen more rayuwa masu inganci da gaskiya don taimakawa ayyukan samar da kuɗaɗe a ƙasashe masu tasowa. Wannan shine zaman sauraron B3W na farko a Afirka wanda ke bayyana ƙudurin shugaba Biden na ƙarfafa alaƙar mu a yankin da kuma takaita gibi da duniya ke fuskanta a fannin zahiri da fasahar zamani da kuma inganta ƙwazon al'umma wanda annobar COVID-19 ta takaita, a cewar mai magana da yawun kwamitin tsaro na ƙasar Emily Horn a cikin wata sanarwa a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na shirin karɓar baƙuncin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris domin tattaunawa a yau Laraba a fadar ta LC, tare da zimmar tattaunawa su batutuwa da suka haɗa da sauyin yanayi, tattalin arziki, kiwon lafiyar duniya da kuma batun samar da kayayyaki. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya shaidawa manema labarai a jiya Talata cewar taron na ƙasashe biyu na da muhimmanci domin alaƙar Amurka da Faransa ta shafi duniya baki ɗaya, kuma Faransa da sauran ƙawayenta na Turai.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniyar. Yanzu kuma za mu sake komawa ɓangaren rahotanninmu. A satin da ya gabata ne gidan talabijin ɗin CNN na ƙasa da ƙasa ya zaɓi mutane 10 a matsayin waɗanda suka yi fice a fannin tafiyar da jama'a da ayyukan jin ƙai kamar yadda ya saba a kowace shekara. Barista Zannan Mustafa, wanda ke da wata makarantar marayu a jihar Borno, yana daga cikin mutane 10 da aka zaɓa. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya yi hira da shi a cikin wannan rahoton.
Barista Zannan Mustafa ya kwasa kusan shekara 20 yana gudanar da wannan makaranta ta daukar nauyin karatun marayu da kuma gidan talabijin na ƙasa da ƙasa ta zaɓo shi a cikin mutane 10 da ke da irin wannan hidima. Yayin da gidan talabijin na CNN ta ce za ta ba kowane kuɗi dalar Amurka 100,000, inda na so mu tambayin sa ko shi aka yi mashi wannan zaɓe, sai ya amsa da cewa
to wannan dai ya fito ne kamar satin da ya gabata, to kuma za mu je New York ranar 7 ga wannan na Disemba. To kuma bayan haka za a bada wannan fitina a cikin mutane 10 nan, an cewa mutane su fito su zabi a cikin mutane 10 nan mutum daya. In kuma ya yi fice a wannan ciki, in aka samu za a ba shi dalar Amerika 100,000. Don haka sai na doki 'yata daya da kuma mareniya daya. Na hada kuma su suka ce nan nan suka ya satin suka ce za su tafi da shi.
Ran kadai kamar akwai wanda suka nuna murna game da wannan karin zaben kada kai?
To na daya wanne fa nake ganin ya fara nunawa shine gwamnatin mu na Borno. Ya fito kawai ana fadin wannan ina ko awa daya bai ba ya fito ya rubuta wannan shine ma ya sanya mutane a duniya suka fara yin wannan da bacin kadan sai na ga fa ma president Obasanjo ya fito ya yo video ya tura mu cewa ya congratulate ni na to kuma na uku American embassy
na kuma tambayi dai daga cikin malamin dake aikin koyarwa a wannan makaranta ko ya yake ji da irin wannan zabi da aka zabo ba Barista Zanna Mustafa a cikin mutane ko mutatu
ce a sunana Obed Hanania na koyarwa a Future Province Islamic Foundation.
Shekaran ka nawa kana koyarwa nan?
Yanzu shekara 4 kenan.
Na'am. Shekara 4 kana koyarwa kamar hauta ne ko kuma ana biyan ko rawo?
Eh to ana biyan. Ana biyan dan salary da kowane karshen wata. Just a dan motivating na staff ne mun samu karfi dan ba da wani abu da dan kudin mota.
Ya dawi yin yaran yake. Kin cewa kai shekara 4 kana koyar da su?
Eh to gaskiya da lokacin da na fara zuwa yanzu gaskiya akwai lot of improvement yaran gaskiya sun samu karuwa inda cewa da akwai yaran da ma ba su taba zuwa makaranta ba.
Yusuf Mustafa dai dalibi ne a wannan makaranta kuma ya kasance maraya.
In ka lura a makarantar nan kullum muna zuwa makarantar nan ko ba mu ci abinci a gida ba ana ba mu abinci a nan wajen idan mun zo da safe kuma idan mun tashi break ana ba mu abinci. Gaskiya muna jin dadi sosai kuma gaskiya muna alfahari da shi.
Kalmata Goni Sharif ina makarantar Peace of Province da yake Bori makarantar marayu ina SS3 gaskiya dai muna jin dadi a cikin makarantar nan saboda babanmu ya dan wannan nauyin karatu wato director mu yana ba mu takardu sometimes idan mun je mun tambaye shi ko wani damuwar mu yana dauka mana yana daukan nauyin karatu ba ma biyan ko CC a cikin makarantar nan as in school fees.
Na fito ta kike karatu a wannan makaranta?
Kyauta muke ba taba karban kabo a gurin mu ba.
An ce kuma koyi abinci da yake ba ko haga shi kuma gona biya na kuku wa kyauta ke ba.
Kowani mutum daya in har yazo makarantar nan yana karban abinci a koyaushe lokacin break ana ba mu kuma ba ma biyan ko biyar akan abinci.
Wasu munayu daga cikin ɗaliban makarantar Future Province Islamic School kidan da gidan talabijin ta zaba a satin da ya gabata Haruna Dauda Biyu Murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fare wada harbi su da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro barkamu da kasancewa shirin arewa a yau dake duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19 kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri masanin tarihi Muhammad Ai Usman zai shigo shirin ya duba mana ajin jagorori koyan bokon arewa da yace wasunsu tuni sun juye sun koma yan jari hujja.
Arewa zaman ta samu du sai nishadi sai sharhudiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwan bansiya
sun kawo wani canji ko gyara ko kuma sun yi magana an karba ba za ta yi tasiri ba saboda waɗanda suke sama ɗin. Ina fatan ka gane saboda ga zahiri yanzu dai ga gwamnonin kudi idan ka je jihohinsu za ka ga ci gaba ko ya yake amma arewacin Najeriya babu banda talauci bakin talauci sai fatara da yunwa da rashin ilimi shi za ka gani amma a cikin haka za ka ga suna tafawa suna shagalin su ba abin da ya ralle su kawai duk inda za su je sai su ɗauki jirgin sama. A biya miliyoyin kuɗi a ƙarshe duk shekara idan aka ware ma kuɗin jirgin sama da gwamna yake hawa wato kowa sai ya rike kai a wanda kuɗin rabin kuɗi idan zaka zai cire a ci abinci za a siyo a jahasa ko ina sai an ja kasan nan
wato Malam Muhammad ina ga abin da kake so ka faɗa a arewa kamar akwai bambanci ne tsakanin yan jari hujja da talakawa.
Ai ba yan jari hujja yanzu a arewa ina arzikin balle a jari hujja a arewa yanzu barayi ne kawai da bandit da barayi a siyasance da barayi a bokonce duk taron wato marasa kishi ne kaɗan ne za ka samu na kirki kuma akwai na kirkin tashi daga gwamnonin arewa akwai na kirki, ƴan majalisun a kowane mataki akwai na kirki, amma ba yadda za su yi ne, al'amura sun riga sun cabe. A game da batun mu da misali ka dauki batun wato matsalar rashin tsaro da take damun arewacin Najeriya, saboda haka ba wai ba na garin bane, amma dai aksariyar waɗanda suke tafiya a cikin wannan tafiya na tabbatar maka mutane ne marasa imani. In kana so ka gane haka, ka tafi kudancin Najeriya. Yau kana barin arewa, kana barin Abuja, idan ka nausa kudu za ka ɗauka wallahi ba ƙasa ɗaya bace, a fuskar tattalin arzikin, a fuskar zaman lafiya da kwanciyar hankali, da siyasa, da ci gaban ilimi, da kuma yadda zamantakewa ta al'umma take. Da duk miyagun laifuffuka da muke ji, fashi da makami, damfara da sauransu a kudu ake ji, to yanzu mu tamu ta ma wuce. Ba wanda ba za a iya sacewa ba, ba wanda ba za a iya kashewa ba, ba wanda ba za a iya damfara ko a cuce shi ba. In ba a cuce shi a gwamnati jami'a ba, za a cuce shi, barayin daji za su cuce shi. In ba su cuce shi, ƴan ta'adda da sunan addini za su cuce shi. Sannan duk cikin irin wannan tafi da ake yi, Man Nasiru an rasa ba wani zakakuri da zai tashi ya ce ga matsalar take damun balle a da'ima ganinta.
Ya za a yi aƙalla dai a gyara, saboda yara masu tasowa su ma su dan samu wata moriya da za su ce iyayensu na arewa sun taimake su.
To wato gyaran mai sauki ne, amma sai an cire kisan zuciya tukunne yiwu. Kaga dai na ɗaya yanzu in ana so a gyara, sai an gyara jam'iyyun siyasa. Misali a ɗauki manufofinsu da aƙidunsu, tun da demokuraɗiyyar nan ita ce yanzu guda ɗaya tilo tsarin da ake bi a duniya, sannan kuma mun ga ƙasashe da yawa da suka amfani da ita. To idan aka gyara jam'iyyu, ya zamana jam'iyya tana da manufofinta masu kyau, kuma akan ƙafarta take tsaye. Shugaban jam'iyya shine shugaban jam'iyya, zai ɗauki sandarsa ya kwala, gwamna ya kwala, ɗan majalisa ya kwala, shugaban ƙaramar hukuma da kansila, ya gaya wa duk mutane abin da shugaban jam'iyya ya faɗa shi za a yi, shi kuma shugaban jam'iyya da kundin jam'iyya zai amfani. To idan jam'iyya ta kafa gwamnati ko bata kafa gwamnati ba, wa'annan manufofi nata a kansu ya kamata ta tafi da su, za ta ilmantar da mutane. Mun gani a India, idan ta kafa gwamnati da wannan power da take da ita ta gwamnati, da ita za ta ci gaba da wannan, za ta gyara bangaren addini, domin sai kai maganin wa'annan malaman wanda su mutane da suke tara suke sauraro. Dole sai gwamnati ta fitar da tsari da ake kama a kasashen Larabawa, wanda zai zama ba za ka fara da'awa Islamiyya ba sai ka samu cikakken horo.
Masanin tarihi dakata a nan, kuma tamkar ka haɗa baki da dattijo Husaini Gariko kan batun na jari hujja a arewa.
In kinciyar bawa da kyakkyawa take, in Allah da Allah zai tsare shi. Kuma abinda aka manta, mun kasa kallon masifar da ta sa aka kori PDP, yanzu a yaya aka kai gaci, ba masu wannan hanjar. Shin ƙasa ɗin tana jin daɗi ko ƙasan tana jin wuya? Amsa, ƙasan tana jin wuya. To wa suna yin kuka? To wa yake kallon kukansu? Wa yake share musu hawaye? Babu. Gwamnoni an ɗeba arzikin ƙasa an zubga a gurinsu, sun tara daga su yayansu su fitar waje, suna jan suna gidaje a ƙasasen waje suna gyarawa, saboda ga an ce gwamnati ta faɗi wani ma ba zai handin ba, tafiya zai yi ya je ya ci wannan abin da ya ɗebe na jama'a. Amma in ya gujewa talakawan Najeriya, to ba zai gujewa kuma Allah a can rana gobe kiyama, dan zai tafi kabari. Dolen sa ko yana so ko baya so sai ya je kabari. In ya je kabari zai tambayi yanda ya da dukiya bitalaman ta jama'a wanda aka danka hannunsa dan ya taimaki mutane. Saboda haka mu ɗan bokon Najeriya wanda suka wanke rigar suka zo suka yi wa siyasa kwanta-kwanta suka kwace, to babu shakka za su gaya wa ayazan ira na gobe kiyama. Ko su gyara su yi abu mai kyau ko kai su gyara, duk ɗaya Allah ya tanadi komai, rana gobe kiyama za su ji tsara.
Wato Haji Husaini dai tunani ya nuna waɗannan mutane sai a lahira ne hukuncinsu zai zo, amma nan duniya sun fi ƙarfin doka kenan.
Yo, wa zai musu? Ina dokar take? Ai, dokar tana kan mai ƙaramin ƙarfi, mai satar rago ko akuya. Amma waɗanda suka tsada sai an kai su kotun su yi lada. Wani ya bada biliyan 2, wani ya bada biliyan 1, shi kenan ya zo ya tiyawansa ya saci biliyan 50, ya bada biliyan 2, ya zo yana cin dinarsa daga yayansu su yi burga, su hau babura masu tsada, su hau motoci, su ta kwalewa a gari. Saboda haka kaga shi kenan suka yi talaka, sai ka gama ɗan kallo. Wai ina jin wani ya ce za a ci gari a barka da kuturin bawa, to ai ba kuturin bawa ba. Abin da ya kai kuturin bawa, ganin kuturin bawa ba ka yi ba, ganin kuturin bawa ma ba ka gani ba. Balle a ce an amurka da kuturin bawa, ina ka ganshi ma balle a barka da shi. Saboda haka wannan ta'annakin ya kamata ƴan siyasar Najeriya wanda suke tasowa su gyara halayensu. Mu ɗauki lokacin da aka yi jamhuriya ta biyu kenan zance, lokacin da shagari zo ha mulki. Satar da kamfila yanzu yayi Umar Duko bai yi ba, amma akwati aka jefa shi aka tabbata aka ce ya saki kudi. Yanzu da ya mutu ayin lissafin miliyan nawa ya bari? Ba yi ba. To wayannan kuma matasan suke cewa lokacin su ne a ba su dama. To ga su wayansu ma suna ce su ƴan kasuwa ne sun samu kudin su, in an gwamnati ta fadi ma za su je su kasuwancin su, saboda sun sayi kudin da su suka noma ko ubansu ne noma kudin da gyada ko wake ya tara musu za su ci. Saboda haka yanda mu muka sha wahala kuma suke bai mutane ke shan wahala, in Allah da su ma sai sun sha wahala, sai dai in sun gyara, domin Allah mai karɓar tuba ne. Amma duk wanda yake kan kuskure bai tuba ba bai gyara ba, to na tabbatar Allah ba zai taimake shi ba.
Anan Alhaji Hussaini, bari a takaice mu dubo abu da kusan da ko karshe zaben 2023 in Allah ya kai mu, shine babban zabe da za a sake. Wancan karon ka bayyana ra'ayin mulki kar yan arewa su bari mulki ya bar arewa domin za a samu matsala. Daga baya wasu na maganar kar ayi mulkin karba karba kawai a duba cancanta kawai a zaba. Shin yanzu wani ra'ayi kake da shi? Yan duba yanzu ga Najeriya nan matsalolin tsaro, ga mutanen Biafra na magana, ga yan Oduduwa ma duk sun fito, ko duk an danganta shi da wannan zaben ne na 2023?
To ai abin da nake faɗa na suru, ai ne maka maganar demokradiya. A cikin demokradiya akwai gun da ake cewa ai karba karba, akwai ta a tsarin mulki na kasa, akwai karba karba. Ai ba maganar karba karba a mulki a kasa. Wa ya dace, wa zai iya, wa yake tausayi, ko a ina yake, ko musulmi ne, ko kirista ne, ko ma ba shi da addini, indai na kirki ne, domin Allah yana rikewa, yana bai mutum mulki ya ja ya tafiya da kansa ko da kafiri ne in yana da adalci. Kuma idan mutumin da ba musulmi ne kuma ba shi da adalci ya dauki mulki, Allah Ubangiji yana jarrabarsa, shi ma ba zai bar shi ba. Saboda haka ya kamata a dawo da kasar tushen demokradiyya cikakke.
Masu sauraro, da wannan za mu sake dasa aya a shirin wannan mako. In Allah ya kai mu makon gobe za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar.
Madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. Yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Malam Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Malam Hassan Hamza Sile Tankarkar a jihar Jigawan Najeriya, masu cewa assalamu alaikum muryar Amurka. Hakika wannan hukunci da kotu ta yankewa tsohon shugaban hukumar tattara kudin fansho Abdulrashid Maina na zaman gidan gyara halinka na tsawon shekaru 8 zai zama darasi ga masu rike da manyan ma'aikatan gwamnati da ke kokarin azurta kansu da dukiyar kasa domin ganin buzu a masallaci ya ishtinkiya wa'azi. Sako na gaba ya fito ne daga Bafu Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers, mai cewa muryar Amurka ku gaya wa 'yan siyasar mu na jihar Gombe cewa su mai da hankali domin sauke nauyin da Allah ya dora musu na jagorancin al'ummar jihar mabambanta, ba wai su dinga kawo mana rudamin siyasa da yamutsi a jihar mu wacce ba mu da irinta ba, don kawai cimma manufofinsu da kansu ba na al'ummar Gombe ba. Sako na ƙarshe na Shehu Adamu Rijau ne, mai cewa rushe gidan wani mutumi da ake zargi da taimakawa 'yan bindiga da gwamnatin jihar mu ta Niger ta yi amana yayi daidai. Dama roƙonmu kenan, Allah ya ci gaba tona asirin duk wani mai hannu cikin wannan aika-aikar da ake yi a ƙasar mu, ko wane ne shi kuwa.
Madalla yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
Wasu mata daga wani gari a yankin Amhara na kasar Habasha sun zargi mayakan Tigray da yi musu fyaɗe da karfin bindiga da kuma kwace dukiyoyinsu. Wani ɗan jaridar Amurka yanzu haka da yake tsare a kasar Myanmar bisa tuhume-tuhume daban-daban, yanzu haka yana fuskantar wasu sabbin tuhume-tuhume guda biyu na ta'addanci da kuma tada zaune tsaye a yau Talata, a cewar alkalinsa a wata babbar kotu da ke Yong.
Domin sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da daddare, za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.